Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 23 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Kusan wata guda bayan da dakarun Rasha suka fara mamaye kasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na ƙara ƙaimi a yakin. Mutane 34 ne wasu 'yan bindiga suka kashe da suka haɗa da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma za a ji cewa shugaban jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a nan birnin Washington DC.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Kaduna da ke Najeriya ta fitar da jerin sunayen waɗanda aka kashe a harin da aka kai a kudancin jihar. To ko me masana tsaro ke cewa dangane da fitar da sunayen?
Sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwansu, wannan ba zai zama laifi ba, kuma ba zai zama wani abu mai illa ba, illa ma ya zama wani abu ne mai amfani, domin wannan shine zai ba da damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su, kuma ta damu da halin da ake ciki.
A jamhuriyar Nijar kuma, wasu 'yan Najeriya da ƙasar Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadez ba tare da kyakkyawar kulawa ba.
Kimanin wata uku ina zaune, babu wani abu da yake juyawa. Mu muka fi kowa daɗe a walai, za mu kai kimanin mutum 160. Rayuwar da muke a nan ba daɗinta muke ji ba.
Gaskiya da mutum su 'yan Najeriya an fitin kiri wajen mai da mu gida.
Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Kusan wata guda bayan da dakarun Rasha suka fara mamaye kasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki, inda suke auna sojojin Rasha, a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu. Ma'aikatar tsaron kasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev da ke wajen babban birnin kasar Kiev bayan wani kazamin faɗa. Sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun kaddamar da farmaki a gabashin Izium, mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv, da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin kasar. Jami'an Amurka sun ki cewa komai kan yunkurin na Ukraine, sai dai sun ce a wasu san kasar da alamu ana samun ci gaba. Sakataren ya labarai ne ma'aikatar tsaron Pentagon, John Kirby, ya shaida manema labarai da yammacin jiya Talata cewa mun ga alamun da ke nuna cewa 'yan kasar ta Ukraine sun dan ƙara ƙaimi a yakin. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasa da shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali, inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau, ta'addanci ya dawo, ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja, sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon ƙyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya, wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce, Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. Kamar yadda aka rawaito, ana ɗaukar shugaban ƙungiyar Wagner a matsayin na kusa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, kuma hukumar tsaron Ukraine ta bayyana ƙungiyar a matsayin sojojin Putin masu zaman kansu. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka haɗa da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne, kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata. Sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka huɗu na ƙaramar hukumar Ƙaura a ranar Lahadi, kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya bayyana a shafinsa na Facebook. Hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar Kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a ƙaramar hukumar Ƙaura ranar Lahadi, in ji shi. Arewa maso yammacin Najeriya da tsakiyar Najeriya dai sun daɗe suna fuskantar ta'addanci daga wasu gungun 'yan bindiga waɗanda ke kai har-hara a ƙauyuka da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma sace-sacen shanu. Amma har-harar sace-sacen mutane sun tsananta. Harin na ranar Lahadi, ya zo ne a daidai lokacin da aka kai wani hari da ya kashe mutane 16 a wani kauye dake arewa maso arewacin jihar Zamfara.
To madalla, an jima kadan Sarfilo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Kwana biyu da kai harin da 'yan bindiga suka yi a wasu garuruwan karamar hukumar Kaura da ke kudancin Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sunayen mutanen da aka kashe da kuma asarar dukiyar da aka yi. Ga wakilin Isa Lawal Ikar da ƙarin bayani.
A ranar Lahadi ne dai 'yan bindiga suka shiga garuruwan Tsonje, Agban, Katanga da Kadarkon da ke karamar hukumar Kaura a kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe mutane da dama. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwandai ya ce gwamnati yanzu ta tabbatar da kashe mutane 34, ciki kuma har da wasu sojoji guda biyu. Yayin da wasu mutane 7 suka jikkata yanzu suke kwanciya asibiti, an kuma kone gidaje samar guda 200 da shaguna 34 da babura da motoci. Fitar da jerin sunayen waɗanda 'yan bindigan suka kashe dai ya jawo korafi daga bakin wasu mutanen da ke ganin wannan zai iya ƙara rura wutar rikici. Sai dai kuma masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce hakan ba zai tada wata matsala ba.
Buga sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su, wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba, illa ma ya zama wani abu ne mai amfani, domin wannan shine zai bada damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki. Saboda ai a baya akan samu cewa in an kashe mutum 10 sai ai ta gaddama da gwamnatoci suna cewa mutum 3 aka kashe. Hanya kuma da za a bi wacce za a samar da gyara a harkar tsaro ita ce ayi amfani da wannan dabara dai da muke magana ta naushi da nasiha.
Ni dai ganin munin wannan hari na 'yan bindiga ya sa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna jajantawa al'umar ta da jawo hankali domin nemo mafita. Kamar dai yadda babban sakataren majalisar Dr. Yusuf Yakub Algasiyu ya nunar.
Dole sai an taka tsantsa, kuma dole sai an yi hakuri da juna, kuma dole sai an haɗa kai za a samu cin nasara a ga abin da ke faruwa. Ba a san wanda suke kawo nan ba, haka ne yake faruwa a Igabi, yana faruwa a birnin Gwari, yana faruwa a Giwa, yana faruwa a Zamfara, kowannen mu ya sani. Mutanen birnin Gwari ba su taɓa cewa ƙabilan kaza kika musu hari ba, sun san ba su ga musu hari, 'yan ta'adda ne, maƙiyan zaman lafiya ne. Saboda haka muna jin hankalin su waɗannan mutane da Hausawa da Fulani da sauran ƙabilu. Idan aka kawo hari a zo na ayi bincike a gano waye wannan abu. Idan mu kansu bai haɗu ba, majalisa ta tabbatar muku cewa za ku shiga da kashe junanku ne illa masha Allah.
Duk lokacin da aka samu irin wannan hari da ya muni dai gwamna Malam Nasu Amir fa jihar Kaduna kan jajanta. Kamar dai yadda ya yi a lokacin kaddamar da rahoton tsaro na farkon wannan shekarar da ya gabata a baya.
Jami'an tsaro ba za su iya yin wannan aiki su kadai ba sai al'umma ta taimake su. Muna kira ga al'ummarmu su taimaka, kuma muna sake ba su hakuri kan waɗannan matsaloli da suke fuskanta. Wallahi kullum muna tashi muna bacci da wannan matsaloli, kuma muna iyakan kokarinmu mu ga ƙarshen su.
Irin wannan sakon jaje da juyayi ne kuma al'ummar birnin Gwari ke cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi musu kamar yadda ke wa sauran al'umar bangarori. Inji dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Abdurra'uf Idris.
Mu mutanen birnin Gwari muna jajantawa al'umar kudancin Kaduna kan abin da ya same su na tashin hankali da kone-konen gidajen mutane. Sannan kuma muna jawo hankalin gwamnati, yayin da gwamnati ke sauri ta ba da sanarwa na alhini a wasu yankuna na jihar Kaduna, mu ma muna ganin cewa ƴaƴa ne ba bayi ba da abubuwa za su same mu na dauke mutane da sace dukiyoyin su da ma kashe-kashe da ake. Amma sanarwar ma da ake yi a bada mu ba a bada ba, sannan dai ba ta warke ciwo amma tana da dadi.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a birnin Washington DC. Amma an shaida masa cewa har yanzu Amurka bata shirya ba ta amince da yankin a hukumance ba. Da yake magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka a birnin Washington, inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da shugabannin majalisar, Musa Bihi Abdi ya ce Somaliland da Amurka ba su samu matsaya ba kan batun amincewa. Abu mafi mahimmanci a gare mu wanda muke tattaunawa da mutane shine amincewa, in ji shi. Su Amerika sun tsaya inda sauran gwamnatoci da Turai suka tsaya, wato wannan batu na Afirka ne. Duk da rashin cewa bihiya ce Amerika, ta amince da cewa Somaliland gwamnati ce mai hankali wacce za a iya samun haɗin gwiwa da ita. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da horar da jami'an ta don tunkara kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da zumman magance su. Hafsan hafsoshin Najeriya Faruk Yahaya ya bayyana haka ne yayin buɗewar taron ƙarawa juna sani na kwanaki uku a runduna ta uku da ke gudana a Jos. Taron mai takin inganta ƙarfin sojojin Najeriya don tunkara kalubalen tsaro na zamani a cikin yanayi na haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabanni ke takawa. Ya haɗa kan sojoji masu mukamin janar-janar da waɗanda ke jiran mukamin janar da komandojin soji daga arewacin Najeriya. A hira shi da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji, Hafsan hafsoshin ya ce taron na ƙarawa juna sani kafa ce ta yadda manyan hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu da cike giɓin da suke samu.
Aiki kowanne balle ma na aikin soja, koyarwa da tunata sarwa ya kamata koyaushe ana haɗuwa ana tattaunawa ya danganci matsayin da mutum yake. Akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle misali, akwai waɗanda ya kamata su zo su ma su tattauna su dubi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi, me ya kamata a kyautata. Wani lokaci ƙorafe-ƙorafe da wasu abubuwa da ba a gane ba an tattauna da masana da wanda ke da ruwa da tsaki a ciki, kaga sai a samu mafita, a samu wanda za a inganta abubuwa. Abubuwa suna canji koyaushe, dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su. Kuma kin ga mun ɗauko ƙwararru a fannoni daban-daban wanda idan za a tattauna abubuwa idan ya kamata, kuma mun shawarce mu da a yi magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara mu kawo ci gaba ba rufa-rufa muke su mai ba. Kuma in Allah ya so duk abin da aka tattauna aka fito da shi za mu ci gaba da kaddamar da shi.
Hafsan rundunar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Komandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya ce yana da yakinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. 'Yan Najeriya da ƙasar Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadez ba tare da kyakkyawar kulawa ba, inda suke cikin mawuyacin hali. 'Yan Najeriya sun bayyana cewa hukumar kula da bakin haure OIM ta yi watsi da su kuma ta ƙi mai da su ƙasarsu ta asali tun bayan da aka koro su daga Algeria. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Sama da mutane 100 ne 'yan ƙasar tarayyar Najeriya da suka haɗa maza da mata ƙasar Algeria ta taso ƙiyarsu zuwa jihar Agadez da ke arewacin Nijar watanni uku da suka wuce a cikin yanayi mai kunci. 'Yan Najeriyar dai an jibge su ne a garin Agadez ba tare da wata kyakkyawar kulawa ba, inda suke tsare a cikin wani mummunan yanayi ba tare da an maida su ƙasar su ba. Ga dai wasu daga cikin su.
Daga Algeria aka kawo ni, aka kawo ni IOM. Zan kai kimanin wata uku. Lokacin da aka kawo kuma sun mana bayanin cewa sati biyu zuwa sati uku suke kokari su taba alli da ofishin jakadanci na ƙasa shanmu wanda suke na za su karbi takarda ta lasefa sai don su mai da mu gida. To amma gashi kimanin wata uku ina zaune babu wani abu da yake juyawa. Mu muka fi kowa daɗewa wallahi, za mu kai kimanin mutum 160. Rayuwar da muke a nan ba daɗin ta muke ji ba.
Gaskiya da mu su mu 'yan Najeriya an fi jinkiri wajen mai da mu gida gaskiya.
Ba ni da komai, riga ta ma guda ɗaya ce, dan sai na tuɓe ta ma na sa gajeren wando sannan na wanke ta sannan na sake sata. Kuma ina cikin damuwa gaskiya sosai sosai. sosai don tunda na zo garin nan ma ban samu ko sisi ba, Allah ya sani. Ni yunwa mata ku damuna.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su yitar da Allah wadde kan yadda ɗan Najeriya ke cikin halin kunci duk da kasancewar su bakin haure. Sani Iro, mamba a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ANDD Ash a Agades.
Muna Allah wadde abu ne wanda yake makunta na mu na ƙasa su yi magana akan wannan abu da ake yi. Ba gaskiya bane kuma su mutane su zo suna neman rekur a zo kuma a wulakanta da su ba gaira ba sai. Kowa ya san abin da ake cewa bisa ga abubuwan gadan bakin hauren ga da ake yi. Wannan ba gaskiya bane. Ni ya za a ce rijiya ta bada ita guga ta hana. Abin da sai kuka yi wannan abu kenan saboda mutane a rage musu radadin sun tahi ba samu ba sun dawo kenan na abin da ya kamata a basu kuma ba gaskiya bane kuma ba haka nan ba ka ce ai musu.
Komi dokoki suka ce don kulawa da bakin haure da aka koro daga wata ƙasa. Intruwak Abu, masanin dokoki a Agades.
Dokoki sun tana da cewa duk kasar da yake duk wanda abu sanya shi in dan adam ne in kasa ce in hukuma ne in kowa ya kula da shi kenan duk wanda ke ta inda yana cikin abin da ake ce madrakin shi na yi voyage abin da yana da duka takardu shi ne mai gina na kwarai wanda ake ce marigile nauyi ne ga dukkan wanda abu sanya shi ya kula mushi. Muna da labarin yan Nigeria an koro su su dai suna nan dai Agades. Lalle kulawa da su akwai doka musamman da ake ce ma la loi pour la protection des droits des migrants. Amma an ce yau migrants suna cikin wanda ake ce ma population vulnerable bakin da mutum ya bar gidansu wato ya zama na kasashe kenan duk wanda ya gane shi ya kamata ya kula da shi.
Sai dai da na tuntubi ofishin da ke kula da bakin haure na Majalisar Dinkin Duniya da ke Agades ya bayyana cewa suna nan suna shirin mai da kowane bakin haure kasar sa kuma suna duba irin halin da bakin haure ke ciki don kyautata rayuwarsu. Yanzu haka jihar Agades na karɓar bakin haure fiye da 400,000 yayin da kasar Algeria ke taso kiyar bakin haure 1,000 a kowane sati. Hamid Mahmud, murya America daga Agades, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tasharar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da gwamnan mai Malabo ne ya dawo kan mukamin sa na shugabancin jam'iyyar APC na rikon kwariya tare da tabbacin gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa kamar yadda aka tsara. Tsohon gwamna Ali Modu Sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar. Jam'iyyun adawa a jihar Niger sun zargi gwamna Sani Bello da jefa jihar a kwandon shara har tana kan turbar taɓarɓarewa. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku irin cece kucin da ya kunno kai a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Bayan da aka yi ta yada wasu labarai da ke bayyana cewa gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yi watakwaransa na jihar Yobe mai Malabo ne juyin mulki a shugabancin jam'iyyar na rikon kwariya. To sai dai tun a wannan lokacin gwamna Bello da kansa ya musanta labaran, duk kuwa da cewa ya jagoranci gudanar da wasu taruka a sakatariyar jam'iyyar a lokacin. Yanzu haka kuma shugaban na rikon kwariya mai Malabo ne ya dawo daga balaguron da ya yi, ya kuma yi ƙarin haske akan gaskiyar lamarin tare da ba da tabbacin cewa lokacin da aka shata na gudanar da babban taron jam'iyyar da kuma zaben shugabanninta na ƙasa yana nan daram ba sauyi.
A sani na ba wani abin da ya faru saboda lokacin da zan tafi na mika ragaman mulki jagoranci wa shi gwamnan Niger, kuma ayyuka da muka bari wanda zai ci gaba da su ba wanda ya tsaya. Kos shi harka irin ta jam'iyya harka ce ta jama'a, sannan kuma ba yadda za ka yi ka raba mutane da maganganu akan harkan da ya banci jam'iyya. In masu sauraro ba su manta ba, mu ba wai zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne, ba zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne, kamar mu uku daga ciki gwamnoni ne mu daga jihohinmu aka zaɓo mu zo mu haɗu da wasu mu 13. mu tabbatar cewa mun gyara jam'iyyar. Kuma alhamdulillahi kamar yadda na ce mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 12 da wasu yan kai. Yanzu kuma da nake ma magana jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 40,700 ba wai sunaye haka kawai bane da BBC numbers nasu da passport photographs nasu da komai a kowane anguwa a kowane matsa muna da register kuma haka aka yi su sannan kuma mun yi su wuce-wuce da dama sannan kuma mun yi nasarori da dama wanda mun shigo da gwamnoni na PDP kuma da mataimakin gwamna na jam'iyyar ABGA da kuma sanatoci da 'yan majalisa da sauran manyan shugabanni tsofaffin gwamnoni tsofaffin sanatoci tsofaffin 'yan majalisan tarayya da dama da ministoci farere karere ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci yadda rana 26 ga wannan wata insha Allahu wannan zaɓe za a kammala shi lafiya kamar yadda muke addu'a kamar yadda muke fata kamar yadda dukkan 'ya'yan jam'iyya kowa ya matsu ga wannan rana mu ma insha Allahu za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki.
Ana bayanin cewa kamar gwamnonin APC yanzu sun rabu gida biyu da waɗanda suke wannan gefen da waɗanda suke gefenka. Ya za ka yi ka sulhun?
A babu wani gefe a cikin gwamnonin jam'iyyar APC. Ai da na dawo ma mun yi mitin gaba ɗaya gwamnonin kuma babu wani maganan rarrabuwa a tsakanin gwamnonin APC ko kaɗan. Wannan magana ce kamar yadda na gaya maka fahimtar kowa daban-daban a yadda kowa zai kalli abu.
To sai dai kuma yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da babban taron jam'iyyar ta APC na ƙasa. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar tsohon gwamnan jihar Borno Alimadu Sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar.
Ni Alimadu Sharif na shiga neman takarar party namu a shugaba mun kai kusan shekara biyu. Party duk lokacin da nake takara na gaya jama'ar Najeriya in an yarda a yi takara a zone namu ma'ana mutanen North East amma party ta ɗauke decision ta yi zoning position na national chairman to North Central ma'ana duk wanda yake cikin North East ba zai tsaya takara ba. Ni kuma mai biyayya ne domin party ba zai iya ya ɗauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban ƙasa wanda shine shugaban party shugabanmu ne babanmu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni bana jayayya da iyayena a kowane fanni.
A yayin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello yake can a Abuja yana fafutukar shirya babban taron jam'iyyar ta APC. Jam'iyyun adawa a jihar sun zarge shi da yin watsi da aikinsa na gwamna. Lamarin da suka ce ya sa al'amura ma sun tsaya cik a jihar.
Sunana Honorable Haya Ability, shugaban jam'iyyar PDP Shia ta Arewa a jihar Niger. Mu yanzu da farko ma muna cigiyan mai girma gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello. Mu ba mu ganshi ba sannan ga jihar Niger komai ya tsaya cik. Yau in ka je ta fannin ilimin yara makarantun yara yanzu yana tsaye that is primary yana tsaye wajen sati na 10 kiga yara ba su zuwa makaranta karatun su ya tsaya malaman ma suna nan suna tukan su. Idan ka je na gaba da primary secondary ita kanta ta tsaya ba abin da ke aiki. Idan ka je na sama da ita su kansu suna nan makarantu ya tsaya yara ba aiki malaman makarantun kowa na ta kanshi yana neman abin da zai ci. Idan ka zo bangaren lafiya asibiti malaman asibiti ta tsaya a jihar Niger yajin aiki ake ta yi ai ba aiki saboda suna yajin aiki yanda za a abunan mun lalabi ainihin malaman makarantun ga irin korafin da suke muna cewa hakkokinsu ne aka danne ba a da niyyar a biya wannan haki din. To saboda haka idan ka zanna ka duba takamance jihar Niger maganar tsaro ma ya riga ya kai inda ya kai a jihar Niger. So sai ka gaya mini menene ke aiki a jihar Niger. To abinda ma ya karkare ta muna da hankali ya ba mu mamaki kuma har muka ce muna cigiyan mai girma gwamna shine
ba ma abin da halin da jahan shi take ciki al'umma da al'umma jahan Niger suke ciki ya dame shi ba a'a su abin da zai dame su shine suna can suna ta rikici na shugabanci na jam'iyya nasu na APC wanda ke mun dade da cewa ga jam'iyya kungiya ce
to ai ayyukan gwamnati na tafiya tunda ga mataimakin gwamnati yana ayyuka a madadin shi wannan bai ishe ku ba
amma abin da nake so da kai ka gane yau in zaka mina adalci idan mataimakin gwamnati zai iya yin maganin wani abu kamar matsayin gwamnati kaka mance mataimakin gwamnati inda ka san spiya ta ya haka yake ba abin da zai iya yi yau inda zai iya yi to daga cikin wayanga da nake gaya ma ya zuzuka aiki na bangare bangare to a samu saukin wani mana
to sai dai kuma mai baiwa gwamnati na Niger shawara akan lamurran siyasa Alhaji Umma Kolo ya bayyana dalilan balaguron gwamnan yana mai cewa kuma wannan sam bai shafi aikin gwamnati ba a jihar
da farko zamu ba al'umma gabaɗaya hakuri kuma mu gode musu saboda nuna kauna da ake ma shi gwamna watan an ce an fuso kowane lokaci ana ganin sa amma yanayin aiki ne wani lokaci sai doke ka daga inda kake ya sake kai kuma can wani waje kamar yadda kowa yake sane ne an zo an kafa dan wani kwamiti na aikin jam'iyya na ƙasa a ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar Yobe shi kuma gwamnan jihar Yobe ya zo tafiya ta doke shi a ƙasan saboda dan rashin lafiya sai ragaman mulkin ya fada akan shi gwamnan jihar Niger to shi yasa kwana biyu kaga yake ta sintiri tsakanin Mina da Abuja daga baya kuma daga Abuja ma har zuwa Ingila dan samun zartawa da mai girma shugaban ƙasa na Najeriya Muhammadu Buhari amma maganda nake maka yanzu nan gwamna ya dawo yau man Allah ya da zai shigo babban birnin jihar Niger mina
su suna korafin jihar nan kamar tariki ce al'amura sun tsaya cik bangaren yajin aiki a yaran makarantun primary suna zaune gida kusan sati 10 saboda malamai na yajin aiki duka wannan bai sa ya dawo ya kula da wannan matsala ba ya kuma ya maida hankali akan jam'iyyarsa ta APC
to gaskiya magana yajin aiki da ake na ma'aikata malaman makaranta abu ne da ya damu kowa kuma ba zan ci abubuwa ya tsaya cak ba don tun da aka fara wannan abin ana nana ta zama da ƙungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar Niger wanda kafin gwamnan jihar Niger ma ya tafiya wuka da nama gaba ɗaya ta koma hannunsa kuma mutum ne mai kwazo mai ƙoƙari kowa zai iya faɗa ya ce maka ana nan bai zauna ba bai ƙasa gwiwa ba yana nena ta ƙoƙari kuma in Allah ya da kwanan za a warware wannan matsalar.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elekaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kusan wata guda bayan dakarun Rasha suka fara mamaye ƙasar Ukraine alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin Rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron ƙasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev dake wajen babban birnin ƙasar Kiev bayan wani kazamin faɗa sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun kaddamar da farmaki a gabashin Izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin kasar. A ɗaya ɓangaren kuma ƙasar shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau ta'addanci ya dawo ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon kyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi kamsalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salman Abo da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.